sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Aisha Mu'az ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana yau Litini 25 ga watan Mayu shekarar 2020 wanda ya daidai da 2 ga watan Shawwal. Da fatan an yi sallar Idi lafiya. To kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Yusuf da muhimman kanin labarai.
Yau Litinin ake tunawa da ƴan mazanciya a nan Amurka. Kasar China ta ce wasu ƴan siyasar Amurka suna kawo tarnaƙi ga dangantakar ƙasa da ƙasa. Kasashe biyar da ke kokarin ganin an sasanta rikicin Afghanistan sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa.
Kanin labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na wannan lokaci kuma za a ji cewa al'ummar kasar Ghana kamar sauran musulmi a faɗin duniya sun gudanar da idin ƙaramar sallah a jiya Lahadi tare da kiyaye sharruɗan kare yaduwar coronavirus. Sannan bayan da kungiyoyin gwamnonin ayyocin Najeriya suka bayyana shirin maida almajirai makarantun boko, wasu ƴan rajiko sun ce hakan kadai ba zai wadatar wajen kiyaye haɗarin da ake hange nan gaba ba. Kamar kowace rana irin ta yau Litini, Yusuf zai gabatar da shirin ilimi garkuwar dan adam. Za kuma mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta saƙon email. To amma bari mu fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, tare da fatan an yi sallah lafiya. Yau Litinin ce ranar tunawa da ƴan mazanjiya a nan Amurka, ranar da aka ware domin tunawa da dubban dakarun Amurka maza da mata da suka sadaukar da rayuwarsu ga ƙasar. An sassauta tutocin ƙasar zuwa rabi a duk faɗin ƙasar don karrama su a yau Litinin. Bisa umarnin shugaba Donald Trump, an saukar da tutocin ne tun daga ranar Juma'a har zuwa jiya Lahadi da zimmar girmama Amurkawa fiye da mutum 100,000 da suka mutu a sanadiyar annobar coronavirus. Mace-macen Amurka da ya zarce na kowace ƙasa a duniya sun hada da tsofaffin sojoji 1,000 da suka mutu sanadiyar COVID-19 a cewar ma'aikatar lamurran tsofaffin sojoji. Hutun ya yi daidai da lokacin fara hutun bazara a Amurka, to amma tare da dokokin bada tazara da takaita shigowar matafiya daga kasashen waje da kuma miliyoyin mutane da suka rasa ayyukan yi. Wannan lokaci dai zai bambanta da na shekaru da suka gabata. Trump ya tsara gudanar da bikin saka fulawa a makabartar tunawa da mazanjiya ta Arlington. Kana zai kuma kwashe wani lokaci na bikin rana a Fort McHenry da ke Baltimore, inda aka yi wani yakin basasa na shekara 1812 mai ɗumbin tarihi. Magajin garin Baltimore, Jack Young, ya roƙi shugaba Trump da kada ya zo garin nasu, yana mai cewar hakan ya saba wa hanawa ‘yan Baltimore yin tafiya zuwa wani guri da ya bayar. Trump ya ki amfani da ƙyallar rufe hancin jama'a, akan hakan Young ya ce ba sa buƙatar ziyartar tasa. Kasar China ta ce wasu ‘yan siyasar Amurka sun kawo tarnaƙi ga dangantakar ƙasa da ƙasa. Tana suna ƙoƙarin jefa ƙasashen biyu da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya cikin yaƙin cacar baki. A lokacin da yake jawabi a taron jam'iyyar National People's Congress jiya Lahadi a Beijing, ministan harkokin wajen China Wang Ying ya ce dambarwar siyasa na yawo Amurka, wadda take amfani da duk wata dama don kai farmaki da bata sunan China. Wang ya kara da cewar China bata burin kauracewa Amurka, don haka ya kamata Amurka ta aje tunaninta na watsar da dangantakarta da China. Kana da hana mutane biliyan 1 da miliyan 400 damar morewa ci gaban zamani. Gwamnatin Trump dai ta sha yin sa-insa da Beijing akan lamurra da dama a 'yan watannin nan da suka hada da kasuwanci, fasaha da kuma annobar coronavirus, inda Trump da kanshi ya zargi cewar annobar ta fito ne daga wani ɗakin gwaji a babban birnin Wuhan, inda aka fara ganin cutar a shekarar da ta gabata. Kasashe biyar da ke kokarin ganin an sasanta rikicin Afghanistan sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa da ke marhabin da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka yi domin gudanar da shagulgulan sallah a ƙasar, tare da kiran ɓangarorin biyu da su ɗora a kan hakan. muna ƙara karfafawa bangarorin biyu gwiwa da su ci gaba daga wannan shirin na sulhu zuwa mataki na gaba ba tare da ɓata lokaci ba. Masu shiga tsakani na burin ganin an kawo ƙarshen takaddama a ƙasar ta Afghanistan, a cewar sanarwa ta haɗin gwiwar ƙasashen Qatar, Jamus, Indonesia, Norway da Uzbekistan a jiya Lahadi, ranar da ake bikin sallar Idi a ƙasar ta Afghanistan, ɗaya daga cikin bukukuwan ibada masu daraja a addinin Islama. Sanarwar ta biyo bayan wata sanarwa da ƙungiyar Taliban ta fitar na tsagaita wuta na tsawon kwanaki uku daga jiya Lahadi. Shugaban kasar Ashraf Ghani ya maida martani ta hanyar tsagaita wuta a nashi ɓangaren tare da sakin fursunoni 2,000 ‘yan ƙungiyar ta Taliban da ke kurkuku. Ƙungiyar Taliban dai na buƙatar a saki fursunoni har 5,000 kamar yadda aka yi matsaya a yarjejeniyar da aka cimma da Amurka kamun suka yadda suka zauna domin sulhu. Ana sa ran sulhun zai kai ga samar da dawwammamen zaman lafiya mai ɗaurewa da samar da tsarin gwamnati da dukkan 'yan ƙasar Afghanistan da suka haɗa da 'yan ƙungiyar ta Taliban da aka cimma yarjejeniyar.
Mu kawo muku sauran labaran bayan mun duba rahotonmu na farko daga ƙasar Ghana. Yayin da ƙasashen duniya suka ɗau matakin daƙile cutar COVID-19, lamarin da ya kawo sauye-sauye kan rayuwar al'umma, ciki har da hana manyan taruka, kuma ɗaya daga cikin abin da sallar Idi ta gada, ƙasar Ghana kuwa ta yi wani abin da za a iya kwatanta shi da bikin magaji baya hana na magajiya. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas.
A dalilin hali da muka samu kanmu a ciki dangane da ɓullar cutar coronavirus wadda ta addabi duk duniya baki daya, an umurci kowa ya yi sallah a gidansa tare da iyalinsa. To amma sai hukuma ta shirya babban limamin ƙasa zai gabatar da sallah din a babban talabishin ƙasa yadda zai zama tunatarwa ga mutane kada su shagala har wasu su manta yau ne sallah.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Babban limamin ƙasa Sheikh Usman Nukusharutu ya jagoranci sallar wadda ya samu halartar mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Mahmud Bahaumiya da kuma ministan zango affairs Mustafa Hamidu, sai shugaban ƙasa da ya tare da su ana idda sallar.
Ka kawo zaman lafiya a ƙasarmu, ka kawo mana lafiya a cikin ƙasa duka, ka tsira da mu dukkan bala'i da dukkan musiba, dukkan gari ka kiyaye su da wannan ya Allah, ya Allah, muna roƙo ka yaye mana wanga baƙin ciki, ka kiyaye da inayenka da gamsa da jarinka, hukumar na Ghana da shugaban Ghana na Nana Addo da layi Benza Dr. Mahmud Bawanya da bace maka kada ne wanga gari namu gari na amintacce ka amintar da mu da dukkan musiba, karka fita yanzu mu ya Allah, ka dauki azabar kaburin mu, ka biya bukatan kowa, ka cika ma kowa gadin kai. Allah ka yafe muna, ka yafe wa iyayenmu, ka yafe wa shehunanmu wanda suka diga mu da yawan, ka yafe musu ya Allah. Da mu wani musulmai da mazauni mata rayayyu da matattu, kai san ya ke ta a cikin zuwatan kawai da suka ba da gaskiya, kai ne mai jinkai a wurin.
A cikin jawabinsa shugaban ƙasa ya gode wa Allah, sa'an nan ya taya musulmi murnar sallah, ya jinjina wa ma'aikatan gidan radio Ghana da yadda ta shirya wannan sallar, ya nuna damuwarsa ainin game da irin hali da musulmai sun kai azumin watan Ramadan na bana. Ya ce an shaida musulmi sun kai ga haramcin da aka gindaya ya taimaka ainin wurin kiyaye rayuka, sa'an nan ya yi kira ga musulmi su maida hankali wurin baiwa 'ya'yansu ilimi. Ga abin da wani da ya yi sallah a gida ke faɗi game da sallar na bana.
Sunana Alhaji Bila. Wannan sallah da muka yi shaidai mu gode ma Allah da yake muna cikin matuƙan lafiya, kuma wannan abin da ya zama mana kidas ne da yake abu ne da yake hukunci ne na Allah, kuma Allah ya riga gama abin da ka gan zai same ka ka kauce mai. Tun da yake an ga abin cuta ne aka kula yadda za a yi a kauce mai, saboda ba annabi kai na ibadarmu yau mun yi ne tsakaninmu da Allah, kuma Allah kuma ya san abin da shi ya kawo cutar. kuma ya san mun fa mu cikin ibada kuma shi mu dai ibada mun yi shi tsaraki da kuma saboda Allah kuma Allah kuma ya karban mu na
Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Kausa na muryar Amerika Accra Ghana
Allah ya maimaita mana na badin badada kuma Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba an gaida Ridwan Abbas Sashen Hausa na muryar Amerika ake sauraro daga nan Washington DC. A duk lokacin da ake da bukatun sauraron shirye-shiryen mu, za a iya ziyartar adireshin mu na yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu ga karshen labaran duniyar.
Kasuwannin hannayen jarin kasashen Asiya a yau Litinin sun yi hawa da sauka. Hannun jarin Nikki na Japan ya rufe kasuwar yau da sama da kashi 1.7 cikin 100 bayan samun labaran kasar za ta dage dokar takaita zirga-zirga a birnin Tokyo a inda Hansen na Hong Kong ya dan sauka kadan da kashi 1 a sanadiyar labarin wata zanga-zanga da ta kauri akan sabuwar dokar tsaro da China ta riski a da'irar kasuwannin kuɗi wanda masu suka ke ganin zai kawo ƙarshen ƴancin cin gashin kai na birnin hannayen jarin Shanghai kuwa sun dai tashi kadan da fiye da rabin kashi kana SNPASX na Sydney kuwa ya samu riba fiye da kashi 2 sai kamfanin Kospi na Seoul ya tashi da kashi 1.2 cikin 100 a yayin da T-Sec na Taiwan kuwa ya karkar kasuwar a sama da kadan da rabi a kasuwar danyen mai kuwa an saida kowane gangar danyen mai Amurka akan $33.60 inda yayi sama da kashi 1 cikin 100 a yayin da nau'in danyen mai na Brent na kasuwar kasa da kasa kuwa aka sayar akan kowace ganga daya akan $35.27 wanda shi ma yayi sama kadan Duk kasuwannin hannayen jarin Amurka uku a yau Litinin za su kasance a kulle domin hutun tunawa da ƴan mazanjiya. A yau Litinin an dawo da zirga-zirgar jiragen sama na cikin gida a takaitattun wurare a kasar India biyo bayan dokar rufe duk wasu al'amura a kasar na tsawon watanni 2. Matakin da aka ɗauka a yunkurin kasar na daƙile yaduwar annobar coronavirus. Kimanin kashi 1 cikin 3 ne na sufurin aka baiwa damar soma aiki su ma karkashin tsauraran dokokin yaki da cutar coronavirus dole ne fasinjoji su saka safar rufe fuska kana ai musu gwaji yayin da kuma za a yi feshin tsaftace jakkunan su ma'aikatan jirgi kuwa sun sa kayan kariya to sai dai duk da haka an soke wasu jiragen wanda hakan ya sa wasu fasinjoji ke kokawa akan yadda ba a sanar da su ba kamun su bar gidajen su zuwa tashar jiragen kasar India dai na da mutum fiye da 139 da suka kamu da annobar ta COVID-19 kana mutum 4000 sun mutu daga cikin kididdigar da jami'ar John Hopkins ta fitar
Madalla Yusuf Kirin ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu bari mu nufi Nigeria. Gwamnonin arewacin Nigeria sun cimma matsaya kan mataki na gaba wajen hana barace-barace ta hanyar maida hankali kan komawa wani tsarin ilmantar da almajiran ba tare da barace-barace ba. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ta hada mana wannan rahoton.
Sha'anin almajiranci a Najeriya ya zama abin kyama ga wasu al'umman arewa har ma da kudancin kasar nan inda ake ganin cewa wa'annan almajiran sun zame musu alaƙaƙai a cikin jihohinsu kuma aka yi ta korar su ana mayar da su jihohinsu na asali musamman a lokacin da annobar coronavirus ta ƙara kamari to amma meye mafita na zanta da wata mai fafutukar neman daidaito tsakanin al'umma Fatima Abubakar inda ta bayyana cewa fitar da tsarin baiwa almajirai ilimin boko ba zai wadatar ba illa a jajirce wajen sama musu aikin hannu domin su dogaro da kai
so matakin da su da gwamnati ya dauka akan hana barace-baracen nan da kuma almajiranci ma dai ina ganin sai an samu kaman haɗin kai sosai na iyaye because what is most important is to engage yaran su samu wani abin da za su yi da zai dan ba su taro da sisi haka.
Wani hanzari ba gudu ba shine yunkurin da gwamnonin Arewa suka yi, inda ɗaya daga cikin su wato gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ar-Rifa'i ya bayyana cewa kungiyar gwamnonin Arewa ta shirya tsaf domin kawo ƙarshen matsalar barace-barace da ake alakanta da tsarin almajiranci a arewacin kasar. Nayi kokarin zantawa da shi amma abin ya ci tura. An dai dade ana kai ruwa rana game da batun barace-barace da almajiranci, inda shugaban kungiyar gwamnonin Arewa kuma gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya bayyana cewa
an riga an dauki mataki lokacin da ana neman a magance wannan, an yi dabara iri-iri. In aka zo aka zo na sa ce ana tsoron malamai, ana tsoron sarakuna, amma lokacin da aka dauki mataki na tuna kafin wannan cutan ta shigo, lokacin an ce gwamnati yanzu yana hannunku, ku ku tashi ku je ku gyara wannan abu.
Ya kara da cewa
abinda nake fadi wa mutane shine mu dinga fada ma kansu gaskiya, almajiransu da ake yi daidai ne bisa ga musulunci. An riga an fada an ce ba daidai bane, yanzu ana hada almajiransu da bara, almajiransu karatu ne.
Duk da cewa ba a fara aiwatar da sabon shirin kula da almajirai ba, wani malamin addinin Islama Suleiman Sani ya bayyana cewa matakin gwamnonin Arewa na bisa ga tsari.
Wace akasarin mutanen da suke da ilimin Alkur'ani ba ka tafi suke zuwa makarantu domin daukar wasu darussa ba, kamar ya ilimai gaba illa kawai a riga karanta musu Qur'anin nan a makarantu na tsangaya. Karatun zamani baya yin kaifi, ba a samu tsumbun basira in mutum ba ilimin addini. Wannan mu muna goyon bayan abin da duk gwamnonin Arewa abu ne mai kyau.
Kazalika kakakin gwamnan jihar Borno Isa Gusau ya ce hukunta iyaye da duk wani malamin da ya karbi yara ba tare da gidan da zai ajiye su ba shine mafita.
Za a dauki mataki duk wani uba da ya bar ɗansa ya je almajiranci ba tare da makarantar da ya kai shi akwai wurin kwana, akwai abinci, wato ya kamata in an samu wannan yaran a je a kawo haife shi ya je prisma ko shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku saboda haka. Sannan duk wani malami da ya yarda aka kawo shi almajiri ya dauke shi ba tare da malamin nan yana da wurin kwanan almajirin nan da magani da kuma tsari na abinci ba ya kamata shi ma wannan malami na kama shi.
A ƙarshe dai gwamnonin Arewa sun ce za su yi iyakacin kokarin su wajen hana bara baki daya a jahohin su. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Nigeria.
To an gaishe ki Halima Abdulrauf. To masauraro, yanzu lokaci yayi da zan koma gefe guda, Yusuf ya gabatar mana da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masauraranmu, da wannan yammacin Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar an yi shagulgulan sallah lafiya. Allah Ubangiji ya maimaita muna, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke duba shirye-shirye da gwamnatin Jamhuriyar Nijar ke yi domin bude makarantu daga ranar 1 ga watan gobe. Yanzu kuma ga Salemu Muni Barma da ƙarin bayani.
Gwamnatin na cewa shirye take ta kubutar da shekarar karatun ta bana, saboda haka za ta dauki dukkan matakan da suka dace don ganin komai na karatu ya tafi daidai, ta yadda za a baiwa ɗaliban da ke jarabawa sukunin fafatawa a ƙarshen shekara kamar yadda aka saba.
Burin gwamnati shine kar wannan cuta ta coronavirus ta zama illa ga shekarar karatu ta bana. Ya zama wajibi ga dukkan ministrori masu kula da al'amuran makarantu su tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan al'amura na karatu, don kowa ya bada haɗin kai ga wannan fasali na ceto karatu na shekarar bana, saboda karatun zai dan tsawaita har cikin lokacin vacance, wato lokacin hutu. To kaga ya zama wajibi a samu haɗin kai daga dukkan ɓangarori daban-daban, kuma da kwankwanto insha Allah kowa zai bada haɗin kai don mu cimma wannan buri. Illa iyaka kawai yanzu abin da ya rage mana, mu ci gaba da addu'a Allah ya kare mu daga wannan cuta, kuma za mu ci gaba da karatunmu saboda karatun ƴaƴanmu, tunda an ce yara su ne manyan gobe.
Lafiyar ɗalibai da malamansu wani abu ne da shi ma ke buƙatar dubawa a wannan lokaci da ake ci gaba da samun ƙaruwar mutanen da suka kamu da cutar coronavirus, in ji ƙungiyoyin malaman makaranta.
Idan an ɗauka cewar ma wannan annoban ta ɓace kwata-kwata ba, to in za a yi wannan komawa makarantu, to ya dace a ce a dauki matakai na tsaro na gari wanda za su sa cewar wannan annoban ba za a ci gaba da yada anin da sauran ta ba kuma hukumar gidan jiya noman goshi na dake ne na biyu kuma sai an tana da wurere kalas kuma ince kalas irin wanda ya dace su dauki malaman makarantu sai an ci gaba da dauka matakai na kariya ba a san har yau a ci gaba da sa wayar yara na tsutsu cikin kalasoshi ku muna fatan Allah ya bada ƙarin gwiwa da abubuwa ne kamar mu abinda ya san lakunta sha wahala sosai tun shekarun baya kuma wannan annoba ta zo ta ƙara wahala ita kenan mu muna fatan Allah ya ƙara ba gwamnati ƙarin gwiwa da zai iya komowa duk wannan abubuwan da muke tsoro ke sha yi su saboda ilimi ya koma daidai iri ya dace
a nan hukumomin ilimi na cewa za su dauki dukkan matakan rigakafi a ciki da wajen makarantu don baiwa dalibai da malaman su kariya
kaman a bude wannan makarantu gwamnati tana cikin tanadin wato duka matakai na kariya kamar irin su takunkumin nan da ake sanyawa ga baki da hanci don kare kai kamar su ruwa na wanke hannuwa da sabulu irin su gel da kuma yin feshi ga duka makarantu to wannan za a yi tanadin su insha Allah saboda kare dalibai daga wannan cuta
a nata bangare kungiyar dalibai ta USN na tunatar da gwamnatin Niger cewa ba idan waɗannan matakai akwai wani nauyin na daban da ya rataya a wuyanta domin tabbatar da dorewar karatu a wannan zango na biyu na shekarar da muke ciki
cikin wani hali ne suke so a dawo mun shi ai an ce za a sa kariya ta wannan annoba za a sa abun da ake ce ma leisure barrier za a dauki matakan ne da yawa a cikin lokaloli ta namu preview da public duka gaba ɗaya na ayi hankali da bazawa wannan cutar me hada kan mu ai muna da tambayoyi da yawa muna da abubuwa da yawa wanda muke so mu tambayi minista cikin surtu hali wanda dalibai za su dauka sani cikin wanga watanni wanda muka san da watanni ne na damana a ƙasar ta mu ta Niger watanni ne na abubuwa da yawa wanda za su kawo cikas cikin tahiya ta talakwal yadda ya kamata
dalilai kungiyoyin bunƙasa sha'anin ilimi irin su Ranjed a tabakin shugabanta Usman Dambashi suka fara kiran bangarori su hada kai domin kubutar da wannan shekara daga yanayin tangal-tangal din da ta shiga a sanadiyar annobar COVID-19
alhamdulillah wannan mataki na gwamnatin Niger na bude makarantar lakol na wana na farawa na wata mai kama wannan juni na juwan ina gani mataki ne mai muhimmanci ne amma akwai matsaloli da yawa gwamnati ya gaye shi ne idan komai ya tafi da kyau yanda ake sashi idan bu mu yi aiki ba mu talakawa muka tsaya muka yi aiki da duka wannan matakan na kare wannan cuta ya zamanto a Niger kakin wannan lokaci yayi babu wannan mai coronavirus din ina gani wannan matakin gwamnati zai tasiri insha Allah za a kawo makaranta ina tsammanin idan za a zauna saman teburi a komai za a iya samun mota abin amma a rika yin abu kara su dai shine bayyaiwa idan kullun zamu ci tattauna tsakanin mu mu samu abin ga hanya wallahi za a samu hanya ina kira gaban murya ka dauki tarzoma a riksa cikin duniya duka nan wace ka danne duka harkokin duniya duka nan wace a tsaya a samu mu gyara mu ci baka ma kanmu su to iya mu riski kankana mu an muka hayaniya muka wuce din ba su isa mu komai kina aikin da zamu yanzu ba kanmu bane muke ma din mu ne da shikokin mu zama wannan aiki kina a samu kowa samu tsarewa an komo makaranta dan Allah a gane me muke so wata shi gaba daya Allah ya taimaka mana
wata takardar da ya aike wa jami'an da ke da hannu wajen gudanar da harkokin ilimi a sassan Niger ministan ilimi a matakin primary Dr. Dauda Muhammadu Marte ya umarce su da su bi diddigin yadda al'amura za su gudana don ganin an yi nasara a shirin nan na sake bude makarantu ko da yake wasu na ganin gwamnatin ba ta yi cikakken shirin da zai ba da damar samar da wani kyakkyawan sakamako a ƙarshen shekarar karatun ta bana ba
ko da wannan annoba ta zo cikin kasashen mu gaba daya dama ba wani lokaci aka dauka na karatu mai yawa ba an yi wani abu ne mai amma bai dauki lokacin da ya dace a ce to abinda an ka dauka na wa'adi na karatu an ci shi ba kenan ba za a sa tamma kwana 45 kin nan da za su dauka dai ga watan zuwa cikin juye kin nan zai dace a cikin duk irin gurin da ake nema ba zai yi ba abubuwa ne wanda in ana son su yi to kuma ta kai iri da ya kamata a dauka tun daga nesa kuma
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
masu sauraro baki daya iyakacin abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin shirin ma a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilin namu Sule Mumuni Barma da sura abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta hada mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande daga nan gundumar Colombia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Ai sauraro lafiya. Sai a tara da mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin tsumbin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta saƙon email.
Jama'a assalamu alaikum. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Mamudu Salihu ƙauren nan Moda Zamfara. Yace ina yau ɗaukacin ƴan uwan al'ummar musulmin duniya barka da sallah. Allah ya karɓi ibadunmu da muka gabatar a cikin watan Ramadana mai alfarma da ya gabata. Ta samu a cikin bayin da aka enta. Na kira ga al'ummar musulmi da mu ci gaba da addu'a. Allah ya kawo mana ƙarshen annobar corona da take cinyewa. Sako na gaba ya fito ne daga Sade Sa'idu Daura yace salam biyoyi Hausa. Ina amfani da wannan damar don na yi wa ƴan uwa musulmi na duniya barka da sallah. Duk da sallar nan ta zo mana cikin wani hali wanda duk abubuwan da aka saba yi da sallah duka ba yi su ba, kamar hawan sallah da sauransu. Sako daga Babo Mato mai addu'a yace assalamu alaikum murya Amurka mai albarka. Yau na shigo wannan fili ne domin in taya ƴan uwa al'ummar musulmin duniya murnar gudanar da sallar Idil Fitr. Muna addu'a Allah ya amshi dukkan ibadunmu, kurakuran da muka yi kuma Allah ya gafarta mana. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ta coronavirus da ta shafi harkokin komai na duniyan nan. Shiku Abubakar Kawo Girgin yace salam biyoyi Hausa. Sallah mai yawan ado gashi dai sallah an yi ta ta wuce, sai kuma ga mai yawan kwana Allah ya karɓi ibadunmu ya nuna mana ta shekaru aru aru amin. Cewa da Murjau yace biyoyi ina yi wa ɗaukacin ƴan uwa musulmin duniya barka da sallah. Ubangiji Allah ya nuna mana tabbatin bada da lami lafiya kuma cikin kwanciyar hankali da lumana, sannan ya kawo mana ƙarshen cutar coronavirus a duniya baki ɗaya amin. Sai sako daga Kabiru Janye Kwara Sokoto a Najeriya yace salam biyoyi Hausa, ta fatan kun yi sallah lafiya. Na taya dukkan al'ummar musulmi murnar barka da sallah, da fatan Allah ya karɓi ibadunmu ya nuna mana wata shekara lami lafiya. Saƙonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sani mai lange-lange a wurin da Aliyu Usman taka lafiya. Kace assalamu alaikum biyoyi Hausa, don Allah ku ba mu dama don mu taya ɗaukacin musulmin duniya barka da sallah, da fatan Allah ya maimaita mana a cikin ƙoshin lafiya da kuma kyakkyawan yanayi. To mun gode mu ma muna muku barka da sallah.
Kafin mu sallama da ku kuma, ga Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
Yau Litinin ce ranar tunawa da 'yan mazan jiya a nan Amurka, ranar da aka ware domin tunawa da dubban dakarun Amurkawa maza da mata da suka sadaukar da rayuwarsu ga ƙasar. Kasar China ta ce wasu 'yan siyasar Amurka suna kawo tarnaki ga dangantakar ƙasa da ƙasa, kana suna ƙoƙarin jefa ƙasashen biyu da ke da ƙarfin tattalin arziki a duniya cikin rudani. Ƙasashe biyar da suke ƙoƙarin ganin an sasanta rikicin Afghanistan sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa da ke marhabin da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka yi domin gudanar da shagulgulan sallah a ƙasar, tare da kiran ɓangarorin biyu da su ɗaura a kan matakin. Kasuwannin hannayen jarin Asiya a yau Litinin sun yi hawa da sauka. A yau Litinin an dawo da zirga-zirgar jiragen sama na cikin gida a takaitattun wurare a ƙasar Indiya, biyo bayan dokar rufe duk wasu al'amura a ƙasar na tsawon watanni biyu, matakin da aka ɗauka a yunkurin ƙasar na daƙile yaduwar annobar COVID-19.
Masauraro, a nan za mu ja labulan shirin a wannan lokaci. Sai kuma zuwa can an jima mu sake dawowa da shirinmu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman ma Yusuf Aliyu Haranda da ya taya ni gabatar da shirin da jagorar shirin Julie Leathers Gresham da injiniyan mu ni Aisha Ma'azu ke cewa ku kasance lafiya kuma a ci gaba da gudanar da bukukuwan sallah lafiya tare da kiyaye sharuɗan yaɗa cutar coronavirus. Sai a dakace shirin yau da gobe. Ma'assalam.